This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfilu Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalu da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daren yau Lahadi 26 ga watan Janairun shekarar 2025. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi, inda muke kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna. A yau din ma abin da muke dauke da shi kenan, bayan an sha labaran duniya daga Muhammad Hafiz Babalu.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Ana sa ran ruwan saman da ya fara sauka a kudancin jihar California da ke Amurka zai taimaka wa ma'aikatan kashe gobara wajen dakile harsunan gobarar daji da dama. Ma ruwan sama kamar da bakin kwarya akan gabar tsaunukan da suka kone na iya kawo barazanar sabbin matsaloli kamar malaluwar toka mai guba. Ma'aikatan gundumar Los Angeles sun kwashe tsohon makon da ya wuce suna kawar da tarkacen itatuwa da share fili da kuma karfafa hanyoyi a wuraren da gobarar Palisade da Eaton suka lalata. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ce galibi yankin na iya samun kusan inci 2.5 na ruwan saman da aka yi hasashe, amma akwai barazanar fashewar gajimare da ke haifar da laka da tarkace na kwararowa a kan tsaunuka. Ana sa ran ruwan saman zai ƙaru a duk ranar Lahadi kuma zai iya wucewa zuwa ranar Talata. An ba da sanarwar gargaɗin ambaliya ga wasu wurare da suka kone. Ma'aikatar lafiyar ƙasar Lebanon ta bayar da rahoton cewa akalla mutum 3 sun mutu, kana wasu sama da 40 suka jikkata a kudancin Lebanon a yau Lahadi, lokacin da sojojin Isra'ila suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar da suka keta shingayen da sojojin Isra'ila suka kafa kwana guda kafin hakan. Masu zanga-zangar sun yi ƙoƙarin shiga ƙauyuka da dama domin nuna adawa da gazawar Isra'ila na janye sojojinta daga kudancin Lebanon, da wa'adin kwanaki 60 da aka tanada a yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da yakin Isra'ila da Hezbollah a ƙarshen watan Nuwamban bara. Isra'ila ta ce tana buƙatar ta ƙara tsayawa na wani dogon lokaci saboda ba aike da sojojin Lebanon a dukkan yankunan kudancin Lebanon ba, domin ganin cewa Hezbollah ba ta sake kafa rundunar soja a yankin ba. Rundunar sojin Lebanon ta ce ba za ta iya tura sojojinta ba har sai sojojin Isra'ila sun janye. Dubban Falasɗinawa suka yi dako da aka toshe hanya domin komawa gidajensa a arewacin Gaza a ranar Lahadi, inda suka bayyana takaicinsu bayan da Isra'ila ta zargi ƙungiyar Hamas da keta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma ƙin buɗe wuraren shiga. Kwana guda bayan musayar 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su a Gaza da fursunonin Falasɗinawa da ke gidajen yarin Isra'ila, tsaikon yana barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙungiyar mayakan da Isra'ila, waɗanda suka daɗe suna adawa a jerin yaƙe-yaƙen Gaza. Shaidu sun ce a tsakiyar yankunan Gaza, jama'a sun taru suna jira a kan manyan titina da za su kai ka arewa, wasu a cikin motoci kana wasu kuma a ƙafa. Tamir Al-Burai, wani ɗan gudun hijira daga birnin Gaza, ya ce dandazon mutane na jiran izini don komawa zuwa birnin Gaza da arewa. Mutane sun kagu kuma suna son komawa gida. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya na duniya ya yi kira a ranar Asabar da aka kawo ƙarshen har-har da ake kaiwa ma'aikatan kiwon lafiya da cibiyoyi a ƙasar Sudan, bayan wani harin jirgi mara matuki da aka kai kan wani asibiti da ke yankin arewacin Darfur na Sudan, wanda ya kashe sama da mutum 70 tare da jikkata wasu da dama. Darakta janar na hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya wallafa a shafinsa na X bayan harin na ranar Juma'a cewa a matsayin asibiti ɗaya tilo da yake aiki a El Fasher, asibitin koyarwa na Saudiya yana ba da ayyuka da suka haɗa da mata masu juna biyu, magunguna, tiyata da kula da yara, tare da cibiyar tabbatar da abinci mai gina jiki. Tedros ya ce, muna ci gaba da yin kira da a dakatar da kai hare-hare kan harkokin kiwon lafiya a Sudan, tare da ba da damar shiga gagarumin aikin maido da kayayyaki da suka lalace. Yaƙi tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun 'yan sa kai na RSF, wanda ya barke a watan Afrilun shekarar 2023 sakamakon takaddama haɗewar dakarun biyu ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da gidajensu da kuma jefa al'ummar ƙasar cikin yunwa. Kongo ta yanke hudar diplomasiya da ƙasar Rwanda yayin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rwanda da dakarun gwamnati a kusa da muhimmin birnin Goma na gabashin ƙasar. Akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 13 da sojojin ƙasashen waje ne aka kashe a yakin da ya kuma raba dubban fararen hula da gidajensu. Kungiyar 'yan tawayen M23 ta samu gagarumar galaba a kan iyakar ƙasar da Rwanda a cikin 'yan makonnin da suka gabata tare da rufe garin Goma, babban birnin lardin mai kusan mutane miliyan 2. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage wani taron gaggawa kan tashin hankali da ke ƙara ƙamari zuwa ranar Lahadi.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, bisa wasu dalilai da suka sha kanmu, a yau za mu kawo muku maimaicin shirin makon da ya gabata. Sai a gyara zama a kasance da wannan shiri da Grace Alheri za ta kawo mana. A yi sauraro lafiya.
Mu 15 mamanmu ta haifa, mahaifinmu ya rasu ya bari kuma yayin yana gogwarmaya da kansa yake kai kowa makaranta, har kan ne na duka mata sun yi karatu, amma ni saboda mahaifiyarsa ƴar sarki kaman bai ma yi bai kamata bai cancanci yi karatu ba, saboda haka ni din boye ni take yi ba wai rashin gata bane.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a shirin kallabi. Kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su sani su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Abin da ya dauki hankalin kasashen duniya a yau shine rantsar da shugaba Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka karo na biyu, shekaru hudu bayan shan kaye lokacin da ya nemi wa'adin shugabanci na biyu a kasar da ake yi wa ikirari da tumbin giwa, sabili da kasancewata kasar da tafi kowace yawan al'ummar da suke da asali a waɗansu kasashe daban da Amurka. Za ku ji abin da 'yan cirani ke yankuran ganin gwamnatin Trump ta yi. Kafin mai sallama da kallabi ambasada Fatima Muhammad Guni, maman marayu, za mu ji adadin waɗanda ta taimakawa a rayuwarta da kuma abin da ya hana ta samun ilimin boko. Muna kuma da albishir ɗin wata dama da ta samu ta zuwa nan Amurka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. A hirarta da shirin kallabi, Sophia Musa Yahaya, wata 'yan Najeriya da ke zaune a jihar Wisconsin, ta bayyana abin da ya fi burge ta a harkokin mulki na Amurka da ya bambanta da inda ta fito.
To, a matsayin na uwa da kuma ma'aikaciya a fannin jarida da kuma sadarwa da kuma hanyar zamantakewar iyali, gaskiya abin da nake gani a ƙasar nan da kuma abubuwan da ke faruwa a gida tun lokacin da na zo, a lokacin da nake karatu da lokacin da na fara aiki, abubuwan da na gani a ƙasar nan musamman ta fannin lafiya da kuma yanda suke kula da iyali wajen taimakawa da abin zama da kuma rayuwarsu ta iyalin lafiyarsu. Kamar misali, lokacin da na haifa a ƙasar, na samu taimako sosai irin hanyar asibiti da sauransu. So akwai bambanci sosai, kuma akwai abubuwan da fata na inda a ce a gida ana irin wannan Najeriya zai kasance abin taimako sosai da mazaunan Najeriya, iyali da iyali gabaki daya. To musamman mata wajen haihuwa da sauransu. To yanzu wannan sabon gwamnati da muke fuskanta, fatana shi ne kamar yadda suka saba da kula da iyali da kuma yadda suke taimakon mutane wanda ba su da shi da kuma ƴan makarantu, fatana shi ne za su ci gaba da yin haka domin suna taimaka sosai. Kuma abinda abubuwan da suke yi abu na gari ne sosai wanda kowace ƙasa za ta so a ce ana irin wannan abubuwan da suke yi a nan.
A fannin ilimi akwai waɗanda suke nuna damuwa dangane da batun tsarin ilimi, kamar yadda tsarin tarbiyyar ƴaƴa ya bambanta da yadda aka saba gani a gida Najeriya. Kina ga za a samu sauyi ƙarƙashin wannan gwamnatin?
To, so, a dai yadda nake gani gwamnatin da ke shigowa suna ba da muhimmanci ga iyali. Mu da muka taho daga ƙasashe na Afrika, na san akwai ƙalubale ga tarbiyyar yara a nan ƙasar, amma yawanci dai muna ƙoƙari mu ga cewa abubuwan da aka koyar da mu a gida, abubuwan da muke a gida yaran suna fahimta suna yi. So abinda nake gani a nan ƙasar, gaskiya sabuwar gwamnatin za ta ci gaba da sa hannu ga tarbiyyar yara kuma ga yadda iyali za su zauna cikin kwanciyar rai da lafiya. Mu kuma wanda muka taho daga ƙasashe daban-daban ba za mu fasa yadda aka koyar da mu yadda za mu riƙa tarbiyyantar da yaranmu ba. Suna ƙoƙarin wajen koyon yadda muke a gida kuma suna yin shi.
Zamani ya canza ko a gida a Najeriya, waɗanne ƙalubale za ki ce kuna fuskanta a matsayin kamar iyalai a zamantakewa da renon ƴaƴa a wannan ƙasa?
To, akwai ƙalubale da dama waɗanda 'yan Afrika mazaunan Turai kan iya fuskanta musamman a fannin tarbiyyar iyali sakamakon bambancin al'adu da tsarin rayuwa. Mun san dai yadda muke ba daraja ga al'adunmu na gargajiya a gida da kuma yadda aka koya mana tun muna yara horon yaro da yadda yara za su girmama na gaba da su. Ko da yake a nan ƙasan ma yara ana koya musu yadda za su girmama na gaba da su, yadda za su girmama iyayensu, amma dokoki wanda ya shafi horon yara akwai tazara ko kuma akwai bambanci sosai da dokokinmu na gida. Yanda ake horon yaro, yanda ake tsawatar ma yaro, ba haka ake yin shi ba a nan. Sun yadda da cewa yaro zai koya wajen fahimta, wajen bayani da sauransu. Sannan akwai tazara, za a iya samun ƙalubale tsakanin iyaye ta wajen tazarar yare da hurɗa tsakanin su ga yaransu. Misali, yanda yaro yake hurɗa da iyayen shi a gida, yanda ya tashi ya ga iyayen shi yanda suke tarbiyyantar da shi, in ya fita waje ba haka yake gani ba. So in babu fahimta tsakanin su, wannan zai iya zama da matsala. Sannan akwai ƙarancin kusancin zumunci da zamantakewar jama'a. Kamar yadda muka sani a gida, za ku ga za a ce yaro na kowa ne, ko na jama'a ne na kowa, kuma makwabci annabinka, makwabcinka ka san shi da sauransu. So a nan akwai ƙarancin kusancin jama'a da zumuncinsu. Ko da yake ɗan Afrika zai iya shirya rayuwar shi a yanda ya so, a yanda ya ga dama, zai iya jawo makwabcin shi da jama'a su zama kusa da shi kamar yadda mu ma muke a nan.
Safiya Musa Yahaya, shirin Kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mai sallama da kallabin farko da ta bakunci shirin bana, ambasada Fatima Muhammad Goni Maman Marayu, mun nemi sanin adadin waɗanda ta taimakawa da kuma abin da ya hana ta karatun boko sai ta bayyana cewa
wallahi sai dai a dubi record akwai su amma mafi yawa mata ina jin tausayin su da yara musamman ma ilimin yaya mata saboda wallahi na san amfa duk gidan mu ni kadai ne bayin karatun ba mu 15 maman mu ta haifa mahaifin mu ya rasu ya bari kuma yayin yana gogurmaya da kansa yake kai kowa makaranta har kan ne na duka mata sun karatu amma ni saboda mahaifiyarsa yar sarki kaman bai mai bai kamata bai cancanci
mun
karatu ba saboda haka ni din boye ni take yi ba wai rashin gata bane Allah ne bai kaddara ba shi yasa nake ga yawa duniya gani nan professor zai zo gida nan taimake shi PhD doctor zai zo gida nan taimake shi manyan mutane a Najeriya ba za a kama sunan su ba za su zo su ce mama ni ba ma kiran sunana kuma in taimaka saboda haka a kullum kuma akwai kwakwalwa ta tana aiki ɗan bokon zan zo in ajiye su in ce musu ga abin da nake so a organization kamar waye ne tana sauka min kullum kuma ni nake kirkiro abubuwa na masu ilimi su zo su taimaka mini
da an dauka kaman kina begin ki zama wata ma'aikaciya ne ko kuma a ki shiga siyasa a zabe ki shi yasa kika kwashi yawan shekarun nan kina taimakon al'umma
Allahu akbar haka ne in ba yau da nayi hira da ke ba in wasu yau an gaya musu cewa ni ban je nayi attending class ba za su yi mamaki amma
domin ko ana jinki majalisar dinkin duniya dukkan kungiyoyin kasashen waje da bayanai da sauransu ai sai ai mamaki
duk wannan hasasai ne amma ni ina yi daga zuciyana kuma kwakwalwata tana aiki shi yasa a kasashen da aka ci gaba irin su China da sauransu kawai ka zo ka kawo ilimininka ka ajiye da kowani yare Najeriya ce kawai ba sa honorin wannan sai ka je makarantar boko to lallai ba sai an je makarantar boko ba ina kira ga dukkanin mata ire-ire na wadanda suke da kwakwalwansu na ja to ina kira gare su su zo su bada gudunmawa a wannan beta Najeriya to yau na gaya muku ni ga yanda nake saboda haka duk inda ake ganni America England duk ko ina an kira ni
an san ki kira
2011 an sa sunana a jihar Borno da ni mai martaba sarkin Damaturu mai martaba sarkin Dikwa da speaker na Borno mun taba zuwa African Summit sunana na ciki annan aka kara jaddada ni aka kira ni saboda taimakon yara da marayu da nake yi aka kira ni majalisar dinkin duniya suka zo aka bani ambassador of peace kuma bainal jama'a a waje na karba a Senegal na karba Dakar 2011 saboda haka gogurmaya ta duk abin da nake yi yaya za a yi ƴaƴan Najeriya ko musulmi ne ko krista ne ko waye ne shi ko pagan ne yaya za a yi naga sun tsaya da kafafun su kuma sun ilmanta wannan shine makasudin yawo na ko ina amma ba ko kansala
ba shi so
shugaba Buhari ya taba tambaya na ni da shi yace min ke kuma ambassador na ina ne nace ambassador zaman duniya ke kuma tambaye ni magana doctor na nace wallahi ono ne daga university ake kira na bani saboda taimako kawai da nake yi yace ina ke ma kina son minister nace bani son minister ko kansala amma kash aka ce in kawo CV na ni abinda na cewa shugaba Buhari ina son a bani SA on grassroots relation wannan field dina ne idan aka bani wannan sai ministoci sun zo da gwamnati sun ji da PP a office na sun nemi alfarma don saboda al'umma suke wakilta gwamnati kuma sannan ƴan majalisa jama'a al'umma suke kawo su saboda aka zan taimaka musu zamu nemi sana'ayi da ni da su zamu hadu mu je mu koya ma yara trainee na sha rubuta wasiku amma ana boye wasiku na sha rubuta shawarwari ba shugaba Buhari bai je tebur dinsa ba na sha fadan damuwar Najeriya a zo in rubuta budeddiyar wasika sai a boye saboda haka wannan gwamnati ta tanumbu ina tsammani wannan gwamnati ina masa kyakkyawan zato fa za ta ji shawarwari na dan wasika ta farko za ta ji da organization dina da yanda nake taimako sannan kuma ga shawarwari budeddiyar wasika ce yanda za a yi a gama kashe miciji a yanka kansa in dai har muddin Najeriya ne yazo ya wakilta in dai muddin talakawa yazo yi wa aiki
saboda wani zai mamaki da kika yi shekarun nan kina wannan a ina kike samun kuɗi
wallahi sana'a kuma sana'a kuma ni sana'a ina babbar sana'a ina karama ma'ana in bude in siye fili in gina gidaje in siyar sannan kuma in nazo na siya wani in na fara kuma wannan ribar ita zan dauka in zuba ma wannan asusu ta Najeriya ni man bada kwata na sannan kuma karamar sana'a zan je Switzerland zan je Austria zan je me in siyo takalma in siyo riguna ina da shaguna wanda sanatoci da yawa sun sani da rep da yawa wanda suka zama wanda suka tafi sun sani da ministoci da suka sauka akan zo ayi sana'a nake yi ba na raina babba ba na raina karama da aka zo aka ce babba Buhari yace contraband na daina amma ina gine-gine ina sayarwa wannan sana'a ce mai kyau nake yi sana'a nake yi kuma sana'a tana da albarka a cikin albarkacin sana'a nake samu nake babu wani wanda ya taba bani wani aba gwamnati yazo ya fada in an bani kungila ta biliyan biliyan azo a fadi azo a karyata ni saboda haka ni yar kasuwa ne siyar anan nake samun kudin shiga na
kuma kika yi niyan cewa duk wa'annan kudaden shiga kawai kina taimakawa al'umma
to me nake yi yata daya kawai da jikokina uku yata ta yi karance-karancenta tana da master's degree mijinta yana da PhD doctorate degree kuma suna ingila da zama jikokina da okay suna zuwa makaranta kudi na al'umma ne kudi da na samu na taimako ne in gina masallatai in ma taimaka ma cocina ni babu abin da ya dame duk wanda yazo neman taimako zan taimaka mishi kudi na ba na boyewa bane in kwanta in sa kaina ko ina ina tafiya ba abin da yake samu na da albarkacin annabi manzo sallallahu alaihi wasallam kowa musulmai suna yi min addu'a kristoci suna yi mini addu'a fada suna yi mini addu'a in je hidiman su in ana azumi su zo mu sha ruwa da su idan ana krismeti in je in ziyarce su saboda haka ni zaman lafiya ne ni ambassador ne jakadan zaman lafiya ni ba ruwa na da wani ko addini ko kabilanci wannan ba daidai tunda Allah ya riga Allah madaukakin sarki ya hada mu to lallai mu zama sun tsaya madaurin ka daya ina gani shine mafi alheri bazan shiga wani fanni na yan siyasa ko siyasa taimako ma da nayi a siyasance a kungiyance nake yi domin ina da al'umma in nace azo aje ayi abin da ya kamata a sabi shugaba na gari to ai kaga shugaba na gari yazo zai nemi shugaban al'umma kamar yanda suna tafiya wurin Islamic scholar ma'ana iyayenmu maluma su je wurin pastoci kamata yayi mu ma NGO a fara ziyartar mu don gaskiya muna bada gudummawa ina abin yana mini ciwo gashi kuma a media kowa na kallon mu muna aiki ba wai ni kadai ba akwai incredible NGO irina masu kyau suna daukan kudin su suna sakawa amma mu gwamnati bata san da mu ba basu zuwa wurin mu neman yanda ya kamata a taimaki Najeriya wallahi mu muna da concept muna da abubuwa a ajiye kamar ni yanzu almajirai ina da mafutan su inda gononi za su zo mu yi hadin gwiwa da su su ba mu hectares of land ko da hectare biyu uku mu fara an ramomi gwamnati ta taimaka state government ta gina musu gidaje su gina mana classes na karatu sannan ga green area din ni na san yanda zan je inje yan kasuwa yi meeting da su kayan lambu su zo su nome yaran nan almajirai za su yi noma su koma classes a dauko matan an ramomi a basu isani su dinga dafa musu tuwo gwamnati ta taimaka dan ba zai yi mutun yayi ba fa sai da gwamnati a zo a taimaka kuma wayannan kayan da aka nome a kan su kasuwanni a karba wannan kudaden da aka samu raran kudin nan ya isa yau da gobe sai kaga almajiri ana da kudin da za a ciyar an rama yana da allowance mutum ya haifi dansa shekara uku ya kawo an rama zai mutum daddaya akwai inda nake da almajiri 1000 a jihar Borno almajiri na allo 1500
da kike daukan nauyin su
ba nauyin su ba ziyara da dan abun arziki ba zan iya ba in ba gwamnati ba da gwamnati jihar Borno zai kira ni bazan na mai shawara ta kawo abun ta hannun grassroots a jihar da yana da shaidu kuma za a samu dumbun addu'o'i wanda duk inda na san naje data na almajirai da nake daukawa yanzu na fara dauka ina da datan almajiri 54,000 a kasa yanzu da sunan su da sunan Arama da sunan mai sunan shi almajiri yaushe ne zai haddace alqur'ani sannan out of school the same thing su ma ina da alkalaman su a cikin archive dina kuma ni form dina ba na sayarwa ba kuma ba na bukata ba ni ko CC roko na ga gwamnati da masu hannu da shuni su zo mu hada kai mu tafi da Najeriya don ni kayan aiki da nake da shi ma media duk inda zan tafi akwai cameraman biyu uku suna bi na ta kowane angle ana daukan hoto da video wanda ni nayi da aljuna ma balle ka bani zamu zo mu kai saboda haka irin su dangote
ba a boye kike yi ba
ba boye nake yi ba kuna bani kuna ga soft copy amma ba taba bani ba ina yi da kudi na kuma Allah ba zai gaje da ni ba Allah ba zai taba gajiyar da grassroots ba zan yi ta yi harkar shin rayuwata zan yi ta yi
ta gaida maman Marayu ambassador Fatima Muhammad Goni sai kuma wani lokaci nan gaba mu nemi ji daga waɗansu daga cikin matan da kungiyar ki ta tallafawa uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita uwar gida Albishirinki idan ke ko yarki ko wani danginki na sha'awar zuwa nan Amurka domin ba da gudunmuwa ga harkokin ilimi da kuma ƙara sanin makamar aiki, ga dama ta samu. Aisha ba mu sha.
Damar da muka samu wannan makon ita ce Fulbright Teacher Exchange Program. Shirin Fulbright shiri ne da ke baiwa malamai daga makarantu a kasashen da suke rukunin kasashen da za su iya cin gajiyar shirin damar samun ƙarin horo a ɓangaren dabarun koyarwa daga jami'o'i a Amurka. Horon da wanda ya ci damar samun gurbin cin gajiyar wannan shirin yake samu sun kunshi tarukan ƙarawa juna sani, wato seminars kenan, da kuma samun damar koyar da ɗalibai a cikin ajujuwa a makarantun Amurka a ɓangaren dabarun koyarwa na zamani. Sannan ana baiwa waɗanda suka yi nasarar samun gurbin cin gajiyar shirin damar gudanar da shirye-shirye domin inganta fahimta tsakanin al'ummomi a cikin al'ummar inda jami'ar suka karɓi baƙuncinsu suke. Waɗanda suka yi nasarar samun gurbin cin gajiyar shirin Albright suna samun damar halattar tarukan ƙarawa juna sani, wato seminars kenan, a jami'o'in da suka karɓi baƙuncinsu, inda za su koyi sabbin dabarun koyarwa sai kuma amfani da fasahohi na koyarwa. Waɗanda suka samu nasarar cin gajiyar shirin za su samu damar koyarwa na tsawon sa'o'i 40 a wata makaranta da take koyar da ɓangaren da mutum yake koyarwa a gida ko kuma wani darasi makamancinsa. Masu neman cin gajiyar wannan shirin suna da damar zaɓi akan rukunin shirye-shiryen Fulbright da za su iya halatta. Akwai rukunin 'yan secondary, sannan akwai kuma rukunin 'yan primary, a rukunin jerin ƙasashe da suke da damar cin gajiyar shirin. Duk wanda yake so ya nemi cin gajiyar wannan shirin sai ya tuntubi ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasarsa. Sannan ana buƙatar wanda yake neman gurbin cin gajiyar shirin Fulbright ya kasance bai taɓa cin gajiyar shirin na Fulbright ba. Sannan a cikin shekaru 5 ɗin da suka gabata ya kasance bai samu wata dama ta ƙaro karatu ko koyarwa ko kuma aiki a ƙasashen waje ba. Domin samun ƙarin bayani a game da lokacin da za a rufe karɓar takardun neman cin gajiyar shirin sai ya tuntubi ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasarsa. Kuma ofishin jakadancin ne za su tuntubi duk wanda ya yi nasarar samun gurbin shirin. Allah ya ba mu rabo sa'a.
To, amin Aisha. Jaburki a shirin na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako, ambassador Fatima Muhammad Goni, maman mu Rayu, da bakuwar mu a wannan mako, Madam Sophia Musa Yahaya, sai kuma wakilin mu Madina Dauda a binnin tarayya Abuja, da kuma abokiyar aiki Aisha Ma'azu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka, ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
A gai da alherin tawagarta. To masu sauraro, da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai aka kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Litinin, inda za mu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau, da Fiona Induduwa Mai wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.